الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا الله سبحانه وتعالى يساكي حدا مؤمن سافيا تلا هدي 20 دبير قوة ربيع الآخر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تنادبو دان دلي هدو da 33 wanda daidai da 18 ga watan 3 shekara ta 2012 a lissafin miladiya, kuma kamar yadda aka saba karatun munasirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin Ar-Rahiq Al-Maktum na malam Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Muna dab da shiga abin da ya shafi hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, kuma insha Allah za mu sami lokaci da za mu tattauna ko daga cikin littafin ko waje akan abin da ya shafi darussa daga cikin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam. Amma dai sai mun karanta din insha Allah inda muka tsaya makon da ya gabata. Mun tsaya kan ko za mu tashi kan ta'akkudul khabari lada quraishi. Mun ji yadda lokacin da aka samu tattaunawar nan ta sirri tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutanen Madina da suka zo aikin haji Amina, yadda aka samu wani shedani daga cikin mazan aljanu sunansa Azabul Aqaba, wanda ya yada labari yayi shela har ya sanar da mushrikai cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani taro na gaggawa na sirri tsakaninsu da mutanen Madina, da zuwan da suka yi suka gabatar da koke ga mutanen Madina din, suka tambaye su sun ji wani labari. Mushrikai daga cikin mutanen Madina suka ce ba su ba su san wannan abu ba, kuma wallahi bai faru ba, da ya faru da sun sani mutanen musulmi su kuma suka yi shiru. Dunan ne muka tsaya ko yawa, to za mu tashi inda yake cewa ta'akkudul khabari lada quraishin wa mutaradatul mubayi'in, tabbatar labarin cewa lalle haka yake wato abun quraishawa, da kuma abin da suka yi na bin waɗanda suka yi mubayi'an nan don su kama su shine mutarada. Ka bi mutum don ka kama shi ya ce ada zu'ama'u makkata, shugabannin makka suka dawo bayan zuwan da suka yi suka gabatar da koken nan suka magana, to sun dawo wahum ala shibhil yaqini min kadhibi hadha al-khabar, sai suka dawo suna kusa da yaqini akan cewa wannan labari fa ƙarya ne, abin nan bai faru ba. Lakinnahum lam yazalu yatanattasunahu, amma ba su gushe ba, suna bibiya suna bin diddigin wannan labari. Shine ya tanatsasun, shine kamar yadda yake fassarawa wato yukfiruna al-bahtha anhu, wannan fassara ce bayar ga wannan kalma din maimakon ya sa ta a hashiya kamar yadda aka saba, ya sa alama sai ya sako ƙasa ya ce abinda ake nufi da kaza shine kaza, to ana yin irin wannan shi ma, sai fassara a cikin layi ya ce yukfiruna al-bahtha, suna yawaita bincike anhu akan labarin, wa yudaqiquna an-nazar fihi, suna bin diddigi suna in an ce daqaqa an-nazar fi kaza, mutum ya dubi abu sosai cikin natsuwa ya kalle shi yadda ya kamata domin ya gano asalin gaskiyarsa. Daga tadqiqin an ce abu daqiqi, shine abu siririn da sai an yi bincike a gano shi. Ba a Hausa da muka ce in an ce daqiqi ana nufin marar basira ba, dukka shi ne kai abu, wato me za a ce da Hausa ne, kai abu ya kai matuƙa wajen kyau, precision. Wasu daga cikin sun san wannan aina jin ko yawa, mutum abu ya zama wato ka yi ƙoƙari ka gano haƙiƙanin abu da ƙwaƙwale-ƙwaƙwale da bincike-bincike. Shi yasa a larabce suke cewa ma'aikacin leƙen asiri ko dan security boye, an ce ana ce masa qannas, daga wannan kalma din qannas yana da sunaye da yawa da mashi a larabci to yace hatta ta'akkada ladaihim har ya tabbata gare su annal khabar sahih cewa wannan labarin gaskiya ne tabbatacce ne an yi shi wal bai'ata qad tammat fi'lan kuma cewa wannan mubay'a tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen Madina lalle an yi ta suka samu wannan tabbacin a kwakwalo wannan a tambayi wancan waye zai kawo mana labari har da suka samu tabbas cewa haqiqa fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da mutanen Madina kuma sun yi wannan yarjejeniya an yi mubay'a wadhalika ba'da ma nafara al-hajij ila awqanihim wannan ko ya kasance ne bayan al-hazai sun koma garuruwansu kowa ya koma wato masaukinsu zance wato sun koma masaukinsu tantinsu fasara'a fursanuhum ba haka ba wato bayan al-hazai sun koma kasashensu kowa ya tafi garinsu fasara'a fursanuhum sai wato mahayansu mahayan mushrikan makka suka yi gaggawa bi mutaradatil yathribiyyin suka bi mutanen Madina don su kamo su su tabbatar da cewa sun hana wancan wato sakamakon abinda aka yi dinnan na yarjejeniya ya samu wato armashin da ya kamata walakin ba'da fawatil awani amma da su kuma wannan ba yau mai samu abin nan ne ko iska ne na'am yace amma ba su gano wannan abin ba sai da lokacin ya kure wato bayan lokacin ya ja har ya zama cewa mutanen sun koma inda suka fito illa annahum tamakkanu min ru'yati sa'd ibn ubadata amma duk da haka sai da suka samu damar hango da kuma gano sa'd ibn ubada wal munzir ibn amr da kuma munzir dan amr fataraduhuma suka bi su da gudu fa ammal munzir amma shi munzir fa a'jaza al qauma sai ya gaji da su suka kasa kama shi shine a'jaza al qaum wa amma sa'd ibn ubadata fa alqaw al qabd alayhi shi kan sun kama shi kuga sa'd ibn ubada kuma shine ma shugaban wato wannan kabilu wanda har ake gayawa mus'ab ibn umair a lokacin da yaje da awa cewa wannan shugaba ne a cikin mutanen sa in har ya karbi addinin nan to kowa zai bi kuma haka akai to kuma sai gashi an kama shi kuma shine shugaban tawaga faqabadu alayhi farabatu yadayhi ila unuqihi sai suka daure hannayensa zuwa wuyansa haka akai masa kukumi aka daure hannun aka hada da wuyan binis'i rahlihi da igiyar daura kaya ta dabbarsa in an ce nis'a bil ayn nis'u ana nufin igiyar da ake daura kaya ana kuma nufin a jikin mutum tsakanin tafin hannunsa da as-sa'id da nan wurin daura agogon nan nan area nan gaba wannan gaba ana ce mata nis'a a larabci amma nan ana nufin waccan wato igiya da mai jaki ko mai doki ko mai raƙumi ke tafiya da ita don ya daure kayansa ita ce nis'a yawa sai aka daure shi bi nis'i rahlihi dabbasa abun hawansa waja'alu yadribunahu wa yajurunahu suka dora dukansa ana dukansa kuma ana jansa a ƙasa wayajuruna sha'rahu suna fisgar gashinsa suna ja saboda su azabtar da shi hatta adkhaluhu makkata har suka shigar da shi garin makka kuma ashe sa'ad ibn ubada ya sha wahala ana jan mutum a ƙasa ana jan gashinsa har aka zo cikin makka faja'a al-mut'im ibn adi sai al-mut'im ibn adi والحارث ابن حرب ابن أمية waɗannan mutum biyu suka zo fa khallasahu sai suka tsirar da shi suka kubutar da shi min aidihim daga hannunsu iz kana sa'adun domin ko shi ma sa'ad ya kasance yujiru lahuma qawafilahuma almarrata bilmadinati domin shi ma sa'ad din nan daga cikin abin da yake musu na rana da yake musu shine yana bada kariya ga wato ayarinsu lokacin da yake wucewa ga Madina mana ayarinsu na tafiya fatauci domin mutum yana maka za shi sham ba su da wurin fatauci dama sai sham kuma sha fadan an ce sham ana nufin Syria ta yanzu inda ake ta'azabtar da musulmi yanzu nan da kuma sham da Lebanon da Jordan da Falasdin duk wannan wurin shi ake ce ma Sham to ba su da wurin da suke zuwa su yi kasuwancin su su yi fataucin su sai nan don haka a tafiyar da za su yi daga Makka sai sun bi ta Madina ashe domin mutumin da yake Makka in za shi Sham ba shi da wata hanya sai ya zo ta Madina yawa haka mutanen waɗannan wurare Sham din in za su zo Madina na taba ambata mana tsakanin Sham da Madina akwai Tabuk wanda daga Madinan zuwa Tabuka har zuwa yanzu kilomita 700 ne daga Madina zuwa Tabuka ku ga ashe wahalar da aka sha lokacin yakin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi kuma ya dawo ba a yi shi ba da irin azabar da aka sha a tafiya tafiyar kafa dawakin kadan da kuma abun hawan da ya kadan ga zafin rana haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan tafiya ta kilomita 700 to har zuwa yanzu haka gun yake to idan mutum ya je Tabuka a tsakanin Tabuka da ruwan da ya raba wato nan area yadda ake ce masa gaba Saudi Arabia ta yanzu da kuma kasashen Sham din ba nisa ne da shi ba mana kana tsallake ruwa ma ba nisa dama sai Palestine sai Isra'ila sauran su Lebanon da Sham duk a wannan area ba su da nisa to wannan abinda Sa'ad ibn Ubada yake musu na kare abinnan ayarinsu na fataushi shi ne yasa su al-Mut'im ibn Adi kafin su musulunta suka go su ma suka kawo wannan dauki suka kare shi suka kwace shi daga hannun waɗannan mushrikai masu azabtar da su wata shawaratil ansaru hina faqaduhu su kuma mutanen Madina can al-Aws wal-Khazraj bayan sun koma waɗannan mutum 75 da suka zo daga Makka daga Madina suka yi wannan yarjejeniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina faqaduhu yayin da suka neme shi suka rasa a'a ina shugaban mu ne domin dama galibin ana dawowa wani lokacin akan sami shugaban da zai tsaya a baya ya sa mutanansa su yi gaba irin wannan abin da ya faru har waɗannan suka zo suka kama shi yawa to shine da suka gano baya nan ستشاورت أن يك أن يك أن يكرروا إليه. سيسك شاور سوى سكاو هري. قال إن متعنا ما كدم واتو سكر بشي سقاسي شي. شين أن يك يكرروا عليه. كرر شين متعنا كي هري. واتو يداو يا سام يبي إن أبو كان جاباسك. فإذا هو قد طلع عليهم سنة كنت هو أن الناس ذو سداو ما كسقاسي شي. sai gashi sun hango shi yana dawowa bayan waɗancan mutane su al-Mut'im ibn Adi sun wato kubuto da shi ina fata muna fahimta yadda abin ke gudana fa wasala al-qawm jami'an ila al-madinati shikenan sai jama'ar gaba daya da Sa'ad da mutanansa suka koma zuwa Madina wannan daga Zadul Ma'ad da kuma ibn Hisham yace hadhihi hiya bai'atu al-Aqaba ath-thaniya wannan abin da muka ji din nan daga wancan mako biyu da muka karanta zuwa yau shine abinda ake ce ma bai'atul aqaba as-saniya mun ji ta farko ga kuma ta biyu mun ji ta allati tu'rafu bi bai'atil aqabati al-kubra wanda ita ce aka fi saninta da sunan bai'atul aqaba al-kubra mafi girma wacce ta farko ana kiranta karama wannan kuma wato ana kiranta mafi girma din wa qad tammat fi jawwin ta'aluhu awatiful hubbi wal wala'i wannan yarjejeniya da bai'a mubaya'a ta cika an yi ta ne shine ma'anan tammat an yi ta fi jawwin a wani yanayi yanayin da ta'aluhu awatiful hubbi wal wala'i jin soyayya da kuma jibintar juna ita ce take daukaka akan sa ma'ana abinda ake hangowa saman sa shine an yi shi cikin yarjejeniya da kaunar juna da jibintar juna wattanasur baina ashtatil mu'minin da kuma taimakon juna tsakanin mu'minai da suke daban-daban a lokacin nan wasiqa da kuma aminci washaja'a da gwarzantaka walistibsali fi hadha sabil da kuma jarunta a wannan hanya din istibsali mutum ya zama ya nuna basala basala da sinun ba da sadun ba basala shine nuna bajinta da sadaukar da rai wajen wato manufa da kasa wata manufa da kasa a gaba fa mu'minu mu'minun min ahli yathrib mu'mini daga mutanen Madina yahnu ala akhihi yana tausayawa dan uwansa al-mustad'afi wanda aka raunanar da shi fi makkata bai samu tahowa ya zo yayin hijira ba wa yata'assabu lahu yana karkata zuwa ga kare shi a kowanne yanayi shine ma'anar ta'assabu lahu duk abin da ya dame shi ya dame shi ji yake dan uwansa ne ba zai bari kuma a cuce shi ba wa yaghdabu min zalimihi yana kuma wato fishi ga duk wanda ya zalunce shi ma'ana yana fishi da mai zaluntar wancan mutumi dan uwansa mumini ma'ana kenan suna fishi da mutanen makka wa tajishu fi hanayahu mashairul wuddi sannan kuma akwai ji irin na wato kauna al wuddi da hubbu ma'ana da ma'ana jin abinda ake ji a zuciya na kauna da soyayya wannan irin abu tajishu yana yawo yana zagayawa fi hanayahu a cikin jikinsa ma'ana ya hade shi gaba daya ya kammale shi ba abinda yake wato a zuciyarsa da jikinsa baki daya sai soyayya ga wannan ana cewa hanayahu abinda kamar kace hadhal kitabu damma fi hanayahu wannan littafin ya kunshi kaza ma'ana wato shi din akwai abu kaza a cikinsa shine ma'anar hanayahu uslubi ne na zamanin adabi mai kyau yana da kyau ku karanta adabin larabci yau mutum bai karanta adabin larabci ba zai zama abubuwa da yawa bai san ma'anonin su ba yace li hadhal akhi ga wannan dan uwa nasa allazi ahabbahu bil ghaib fi dhati llah wannan dan uwa nasa da yake son sa wato bil ghaibi al halima dan uwan baya nan shi wannan yana maka wannan yana madina ka san soyayya ta fi karfi fil ghaibi ko mutum baya nan ma amma kana nuna masa soyayya kana tambayar sa ya labarin wani ina wani me yake ciki duk saboda soyayya to wannan shine al muhabba fil ghaibi Allah ba mu irin wannan kauna da mutum baya nan kana son sa ba mutum baya nan kana zagin sa kana yi da shi ba kuma sannan shi fi zati llahi nan ana nufin fi dini llahi ba a nufin zatin Allah bi ma'ana haqiqati llahi tabaaraka wa ta'ala amma ana nufin fi zati llahi dalili akan wannan mun san hadisin al-Khabbab ibn al-Arat lokacin da ya rasu da kafirai suka kama shi za su kashe shi har yake roƙonsu su ba shi dama ya yi sallah raka'a biyu ko ai akwai wasu baitoci da aka rawaito da gare shi ya ambata inda yake cewa wa zalika fi zati ilahi wa in yasha yubarik ala ashla'i shilwun mumazza'i a lokacin nan abinda yake nufi fi zati llahi malamai suka ce abinda yake nufi kamar da ibnu hajar ya faɗa cikin fathul bari a sharhin wannan baitoci yake cewa abinda yake nufi da fi zati llahi ai fi dinin llahi ma'ana wannan abinda za a yi masa an masa ne wannan azabar saboda addinin Allah to shi ita ake nufi ana yawwa ma'ana yana son sa bil ghaibi saboda addinin Allah yawwa ولو يتي ولم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة تزول على مر الأيام wannan abun da muke ji jin wannan atifa da kuma wato so kaunan nan da abin da mutum yake ji a jikin sa na kauna ga wannan dan uwansa da bai hijira ba bata kasance natijata sakamakon naz'atin abiratin wata fisga kawai da zata zo ta wuce ka san dan adam akwai lokacin da zaka ce wata fisga ce kawai ta fisge shi yayi wani abu ba abin ne ya tabbata a zuciyarsa ba ko to shine abin da yake faɗa a nan malamin cewa wannan kaunar da tsananin soyayya da san a taimakawa mutanen maka musulmi da ba su hijira ba daga wanda ake samun ta a zuciyar mutanen madina waɗanda suke jiran waɗannan mutane su taho su ba kawai ta samu ne sakamakon wani abu kawai da zai gitta shine abir abir abin da ba tabbatacce ba ya zo kawai ya wuce ne na fata mun fahimci abin yawwa ma'ana ba wata fisga ce kawai mai wucewa ba ko wani yanayi na dan lokaci da ko abin nan kishin musulunci kawai na dan wani zamani da zai zo kamar da akan same shi a gunmu mafi yawan abubuwan mu da muke mu yanzu ku yi hakuri ina faɗin waɗannan abubuwan dan mu gyara ne haka muke sau da yawa galibi naz'a abira ta fa fusgar mu dan abu na fisga kishi ne na lokaci guda zai taso amma manufofin mu tsaya mu fahimce su ma yadda suke ko ya zama cewa an ba su wato lokaci an yi bincike mai zurfi na yadda abubuwa suke galibin mu ba haka muke ba atifa ce daga ta taso fir shikenan abun ya wuce kuma shikenan sai kowa ya lafa sai ya manta duk abin da aka yi masa a baya
to wannan ba haka yake kamata ba su waɗancan mutane ba haka suke ba ba saboda irin wannan abun ne suke kaunar mutanen Makka wato daga cikin musulmi da basu hijira ba a'a wani abu ne da ya tabbata a zuciyarsu sakamakon aqida ina fata mun fahimci bayanin yanzu yawa ba sakamakon sa shine wato irin wannan fisga ta wani lokaci wanda yake tazulu ala tazulu za ta gushe ala marril ayyami wato yau da gobe ba in yau da gobe ta zo mata a ce kawai ta wuce shine marril ayyami wucewar kwanaki bal a'a abinda yake shine kana masdaruha ainihin wannan kaunar da soyayyar da san taimakon da san aji cewa daya ake asalin sa daga ina ya bubbugo ne daga al-imanu billahi wa bi rasulihi wa bi kitabihi imani da Allah da manzansa da littafinsa imanu imani ne wanda yake la yazulu amama ayyi quwwatin min quwwati adh-dhulmi wal 'udwan imani ne wanda yake ba zai gushe ba a gaban duk wani karfi na daga cikin karfin zalunci dake tahaddi duk irin zaluncin da za a yi duk karfin da za a nuna a kansu su waɗannan musulmi a lokacin nan dan a zalunce su wannan imanin baya gushewa ma'ana ba imani ne da zai raurawa wato ya goce daga asalin sa ya zama cewa an zame an bar shi ba a'a imani ne mai karfi duk wanda yake yin abu ko da irin wannan imanin to za ka ga abin sa daban zai zama yana da ittizani ma'ana duk abin sa cikin aunawa yake ba kamar mai atifa ba mai atifa wanda kawai atifa ce take fusgarsa ina jin yanzu dai kun san me ake nufi da atifa kullun ana faɗar ta da larabci abinda zai sa ranka ya motsa sakamakon wani abu ko na farin ciki ko kuma na bakin ciki to matakin da zaka dauka a duk lokacin da aka ce atifa ce ta fusge ka galibi bai cika zama wanda yake shine daidai ba amma in imani ne da ilimi da karatu da hangen nesa to zai baka dama kai tunani sai ka baje waɗannan abubuwan da suka dame ka a ƙwarya kuma ka kalle su ɗai-ɗai-ɗai kuma kowanne ka duba sakamakon sa ka ce in ne kaza to akwai sa ran zai zama kaza kuma zai jawo kaza za kuma a samu kaza to wannan shine tunani da tsari na mutumin da yake a abinsa yana tafiya akan imani da aqida da kuma wato ilimi Allah ya ƙara mana ilimi da fahimta to shine sai ke cewa imanun wani imani ne wanda idza habbat rihuhu in iskarsa ko guguwarsa ta kada ja'at bil aja'ib fil aqidati wal amal tana zuwa da abun mamaki wato a aqida da kuma aiki wanda daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabure su yace ku fito za a tafi yaki yanzu nan za su fito kuma duk wani tunanin maslahar rayuwar su saboda umarnin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa bincike shi akan sa saboda suna da karfin yaqini cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya kuskure in yace ku fito mu tafi gaba ɗaya kawai fitowa ake maganar sa magana ce daga Allah ba wanda za a zo a bincike bane kai to in mun tafi me zai same mu ba sa wannan saboda me duk abin da ke gaban su a bayan maslahar addinin nan take kuma suna bin umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aqidun su a tsaye me yasa za a samu mutumin da a cikin su daga an ce har tambaya wani yayi zo shi ya rasulullahi yanzu ni idan aka kashe ni shikenan aljanna zan shiga ya yadda da aljannar ya yadda da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa eh ya dau takobin sa ya zabura ya tafi mun karanta kisan julaybib ko da kuma Anas bin Nadr duk waɗannan mutanen haka akai a lokacin yakin Uhud da su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda karfin yaqinin dake zuciyar su cewa abinda ya gaya musu nan da gaske ne kuma sannan akwai aljannar da gaske mun kaga mafi yawan abin da ke cutar mu raunin yaqinin mu akan wasu al'amura mana addini daga an kawo ba sai a ta tunani to ai kaza da kaza kaza da ba haka in dai magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan baka da bincike a cikin ta ta tabbata ya faɗa kawai sa ta a cikin aiki a aqidarka da kuma aikin ka haka waɗannan sahabban suka yi shi yasa suka zauna lafiya shi yasa Allah ya taimake su shi yasa Allah ya sa manufofin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo dan ya yada su la ilaha illallah muhammadur rasulullah ai imani da Allah da manzanni da mala'iku da littafai nan da nan bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko shekara 10 ba a samu ba aka ci nasara akan manya-manyan kasashen da wato suka ko bambinan ko shekara 20 kai ba a samu ba aka dawo da waɗannan manya-manyan kasashe Farisa da Rum suka dawo ƙarƙashin musulunci Allah ya taimake su wannan shi kadai ya nuna mana irin kyakkyawar tarbiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa waɗannan bayin Allah din. Shi yasa ya taimake su akan manufa. In addinin su ba na gaske bane, ƙarya suke yi, ya wato kwacen mulki suka yi kamar da wasu suke faɗi, da Allah madaukaki bai taimake su akan yada wannan addinin ba. Ai, akwai abin mamaki, ko ba haka bane? Mutum a ce yana tare da mutane ba sa son sa, algungumai ne, munafikai ne, kafirai ne a zuci, kawai suna tare da shi ne wai a jikinsu, kuma sannan bayan ya mutu wai Allah ya taimake su akan yada manufar da din ya koya musu din. Wannan hankalin mutum ba zai karba sai dai idan mutum ba shi da hankali. Ina fatan ku fahimci abu. Manufar nan ta la ilaha illallah ta zo ko ina ne a duniya sakamakon sun yarda da ita, kuma Allah maɗauki ya taimake su. In munafikai ne, maƙaryata ne, to bayan ya mutu sallallahu alaihi wasallama da sai Allah maɗaukaki ya lalata lamarinsu, a tona asirin, su bayyana cewa mutanen banza ne, kuma sai su mutu ba akan wannan addinin ba. Amma addinin da ake cewa su munafikai ne a cikinsa, to a kansa suka mutu, ina munafinci kuma? Ya kamata a riƙa lura da abubuwa. Mutane ta kawo wasu kissoshi, ana yaudaran mutane da su, kuma suna barin asalin abin da shi ne addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan ba daidai ba ne. To Allah ya taimaka. Ya ce imani ne wanda idha habbat ri'uhu ja'at bil aja'ib fil aqidati wal amal wa bi hadha al iman istata'a al muslimun, da wannan imanin musulmi suka iya, an yusajjilu ala awraqid dahri a'malan, ya zama cewa musulmi suka iya registering, suka iya rubuta wasu ayyuka da suka aikata wato a tarihi, a takaddun tarihi, shine ma'anan awraqid dahri har zuwa yau, sai idan ba musulunci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a yi magana ba, wani musulunci ne daban. Amma in za a yi musulunci, magana akan musuluncin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, wanda aka gina shi akan abautawa Allah shi kadai banda shirka, wannan shine asalin dama ginshikin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. In dai wannan musuluncin za a yi magana a kansa, to dole ne ya zama cewa a ga abinda waɗannan bayin Allah suka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an rubuta shi a tarihi, babu yadda za a iya kankare shi. Su suka kai musuluncin nan na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, duk inda ya kai, duk wanda ya karkace ma yake kafirta su da zagin su sakamakon zuwan wannan musuluncin da suka kawo wannan kasar da yake, shine ya sa ya musulunta, ko ba haka bane? To Allah madauki ya kara musu daraja, ya saka musu da alheri abinda suka yi wa addinin musulunci. Mu kuma Allah ya bamu ikon bin hanyar da suka bi, suka wato cancanci yabo daga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ce wa yatruku alaiha atharan, atharan kai, kuma suka bar gurabun su a ko khala'an nadha'irha al-ghabir wal-hadir, wato suka bar gurabu da alamun ayyukan da suka aikata wa wannan addini, wanda yake khala'an nadha'irha al-ghabir wal-hadir, da wanda ya gabata, da wanda yake nan khala'an nadha'irha, ya wofinta daga a ce ya zo da irinsa, ma'ana duk mutanen baya da mutanen yanzu ba su isa su yi aiki irin na waɗannan bayin Allah din ba, shine abin da yake nufi. Mun fahimci larabcin wuri? Yawwa, ma'ana daga inda yake cewa istata'al muslimuna, musulmi suka samu ikon, suka iya, an yusajjilu, tasjili mai tasjili, ka rubuta abu ko? Yawwa, wato suka rubuta ala awraqid dahri, akan takaddu na zamani, zamani ne ana nufin tarihi, takaddun tarihi, sai da suka rubuta record din su akai, shine ma'anan abin da ake nufi. A'malan, na ayyukan da suka aikata, wa yatruku alaiha atharan, suka kuma bar gurbi da alama na cewa lalle sun yi wannan aikin, irin wannan athar din khala'an nadha'irha al-ghabiru wal-hadiru, mutanen baya da mutanen yanzu sun kasa ba za su iya kawo kwatankwacin irin waɗannan ayyuka din ba. Mun fahimci abin? Wa sawfa yakhlu al-mustaqbalu, hakanan kuma nan gaba ma ba za a samu ba, shine ma'anan yakhlu, ma'ana nan gaba mustaqbal ma ba zai haifar da waɗanda za su yi aiki irin aikin da musulmin farkon nan suka yi ba, su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk aikin da mutum zai yi da waɗanda suka gabata kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ku irin aikin da aka yi wa musulunci a zamanin annabi tare da sahabbansa, da kuma waɗanda suke wancan lokaci waɗanda ba su ba, da kuma wanda za su zo daga baya, ba za su yi irin abinda waɗannan bayan Allah suka yi na wato kafa addinin musulunci da yi masa aiki irin yadda suka yi shi ba da fatan Allah ya sa mun fahimta wannan shine abin da ya ambata mana dangane da abin da ya shafi bai'atul aqaba wadanne darussa za mu fahimta daga wannan mubaya'a da akai daga cikin darussan da za mu fahimta wannan ba sa cikin littafin dan fa'ida na samu mana su dan mu ji irin yadda za mu rika fahimta sirran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko wannan bai'a malamai suna cewa ta kasance fathi ne ma'ana wani budi ne da nasara cin nasara ne babba wanda Allah madaukaki ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yarjejeniyar a ce mutane sun taho daga Madina suka hadu da shi suka yi yarjejeniya akan ya tashi ya bar Makka ya koma garin su za su bashi kariya za su taimake addinin sa to wannan ba karamin budi bane li'annaha al-halaqatu al-ula fi silsilati al-futuhati domin kuwa ita ce wato mahada a jerin abubuwan da aka samu na cin nasara a rayuwar wannan addini din duk wani abu da ya faru ai an ci nasara a yakin Badar ko da ba ai wannan mubayar an samu an yi hijira an koma Madina ba za a yakin Badar da ba ai ba shine abin da yake nufi duk wata nasara da aka samu a addinin musulunci na wani budi da aka samu da cin nasara to sakamakon wannan mubayar ne ita ce ginin tushen cin nasarar da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan dai kenan abu na biyu asaru haqiqatil imani wa badhlun nafsi wal mali fi sabilillahi mun ga tasirin a wannan yarjejeniyar da akai mun ga tasirin a ce mutum wato yana da imani rasikhi tabbatacce baya motsawa da kuma miƙa rayuwarsa gaba daya ya miƙa wa addinin sa da kuma dukiyar da ya mallaka bata zama masa komai ba duba ku ga yadda waɗannan bayin Allah tattaunawar da suka yi aka zo aka ce musu wannan abun fa yarjejeniyar nan in an yi ta kuka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa za ku dauke shi komai da shi Madina ya zauna tare da ku to fa yana nufin za ku yaki duniya ne baki daya ma'ana kun yadda cewa za ku sallama rayuwarku a kashe ku akan wannan manufar suka ce sun yadda ko ba haka akai ba dukiyar ku za a raba ku da ita sun yadda ƴaƴan ku za iya kashe su sun yadda manya-manyan ku dattijai za su iya rasa rayuwarsu suka ce duka sun yadda da wannan abu kaga banda mutumin da yake imani ya tabbata a zuciyarsa sannan kuma ya yadda da manufar da aka kira shi zuwa gare ta ba mai sallama wannan abun cewa da rayuwarsa da dukiyarsa da duk manyansa ƴaƴansa duk ya miƙa bai damu ba dan a kashe saboda kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna lafiya ya yada la ilaha illallah muhammadur rasulullah kaga wannan darasi ne babba a ciki yana nuna mana ashe kenan duk abin da zamu yi na addini mu rika gina shi akan harkar imanin nan yawa ya zama asalin foundation din nan shine imanin mu da Allah imanin mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan addinin da babu addinin da ya kai shi karfi a addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku ghayatu ihkamil khittatin nabawiyyah lil bai'a zamu ga wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ne wanda Allah madaukaki bayan wahayin da yake bashi to kuma ya bashi matukar hangen nesa da tunani da iya tsara abubuwa ku duba yadda aka tsara wannan meeting din aka zaban masa rana ranar 12 ga watan Zulhijja in ana aikin haji ranar 12 ne ita ce rana a tsakiya a cikin ayyamut tashriqi 11 ta wuce 12 nan ita ce tsakiya 13 kuma a ranar ne mutane daga yin jifan su bayan azhar kowa zai kama ya fita daga Mina sai aka tsara wannan abun ya zama da daddare a ranar 13 zai zama kenan ko an tona masa asiri to an riga an gama shi an tsara shi da safe kowa yana tsarin yadda zai bar garin ne kafin a ce an tsara an go an yi musu wani abu kun ga abin da ya auku sai da suka bar garin ma labari na tabbatar abin ya auku ya je wa waɗancan mutane har ya zama aka bi su kuma ba a same su ba sai mutum biyu daga cikin su kun ga wannan khuttar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an ce khutta ana nufin plan yau ka tsara abu yadda zai guda za a yi kaza a hadu wani zai iya cewa to a hadu da safe man ido na ganin ido sai ce a'a tunda yanzu ba mu da karfi mu yi da daddare a lokacin da ba hango ba za ma za iya hango mu ba kuma mu koma wuri kaza nesa da sauran jama'a idan zamu iya tattauna abun mu ba mu ma wanda ya sani abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara musu kenan wannan kuma da ihkami mai karfi banda wannan akwai abu na hudu wuduhu albunud, su yi abubuwan da aka yarjejeniyar a kansu a buɗe suke ƙuruƙuru ba wanda bai fahimce su ba, ko ai mun karanta su cewa waɗannan mutane da suka zo daga Madina su yarda cewa sun yarda na farko da la ilaha illallah. Ina wurin bunudul bai'a ga su ala sam'i wa ta'ati, za su ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za su yi masa da'a babu sabawa, ala nafaqati kuma za su ci da dukiyarsu, su ba da dukiyarsu, fil usri wal yusri, idan mutum rufa-rufa ake so a yi masa to ba za a faɗi wannan fil usri wal yusri ba, ko sai kawai a ce masa za ku ba da dukiyarku, za ku taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan addini, sai a yi shiru. Amma nassi akan cewa lalle fil usri wal yusri, ko kuna da shi ko ba ku da shi, ma'ana a halin talauci da halin yalwa duka za ku taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga ba wani bayani ƙuruƙuru da ya kai wannan, saboda mutumin da zai yarjejeniya akan irin wannan maganar dole ya hango cewa to in ba ni da shi ina zan samu, ma'ana duk kuncin da kake da shi za a taimaki addinin Allah da dukiyarka, abin da kake da shi komai kankantarsa za ka bayar. Haka nan abin da shafi sam'i wa ta'a din cewa shi ma fin nashati wal kasali, a lokacin da mutum yake da walwala da lokacin da yake kasala, ma'ana babu uzuri sai an bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan kuma alal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, shi ma ƙuruƙuru yake. Da kuma sannan wa an taqumu fillahi la ta'khuduhum fillahi laumatu la'i, ma'ana ya zama cewa sun tsaya ga addinin Allah, la ta'khuduhum fillahi laumatu la'im, zargin mai zargi ba zai kama ku ba, ku damu da shi ba. Duk dan adam din da zai abu bai damu da zargin da za a yi masa ba, wannan shine mai yin abu akan manufa. Amma in kullun tunaninsa shine in yayi za a zarge shi, to ba akan manufar sa yake tafiya ba. Za ka ga ko yayi wannan yanzu to wata ran zai dau wata manufar kuma ya aje wannan. In ku akan manufa yake to zai tsaya akan manufar sa, duk abin da za a faɗa a faɗa yana nan akan manufar sa. To wannan ba komai ke kawo shi ba sai imani. A takaice abin da yake faɗa anan shine wannan manufofi da aka yarjejeniya akan su shine bunudu abin nan bai'a, wato ƙuruƙuru suke waɗannan mutane, kowa ya fahimce su. Abu na biyar, sur'atu istijabati qa'idil ansari duna taraddudin, shi shugaba al-ansar take a lokacin nan ya gamsu da wannan yarjejeniya ba tare da yayi wani taraddudi, yayi kai kawo da tunaninsa ko wani kokonto ko shakka ba a lokacin take yadda. Sannan daga cikin abubuwan har yanzu waccan hutta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba an ga mana kyanta ba, yadda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara plan din yadda za a yi wannan yarjejeniyar. Daga cikin abubuwan da suke nuna mana wato wannan kyan plan din, mu dawo baya kadan, shine sirriyatul haraka, kasancewar a cikin sirri akai. Na ɗaya kenan, al-khurujul munazzam, shi kansa fitar, wato ita kanta fitar da suka yi kowa daga tantin sa a tsare akai, na kudu su fara fitowa, sannan na arewa su zo, sai na yamma su zo, sai na gabas su fito, nan da nan cu a hankali sai gashi an taru a guri. Idan da fitowa akai ta har magaga da an ji su a lokacin, ko kuma idan da a ce mutane ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda a lokacin nan suna cikin rauni, amma su rika bugun kirji cewa ba a isa a yi musu abu ba, ka san ba marar hankali irin da mutum da yake da rauni amma kuma yana irin wato alfahari da jin cewa ba wanda ya isa yi masa wani abu. Dabara ita ce ka sassauta ka bi abinka a hankali saboda kana cikin rauni. To a lokacin nan da a ce za su zo suna bugun kirji, ina mutanen ma su fito nan duk abin ma da za a yi, to duk abin da za a yi shine a kare ka, addinin kuma da za ka rada ya kare, shine abin da za a yi din, kaga ba kai basira ba. Ina fatan fahimci wannan abu. Yawwa, wannan kenan. Sannan abu na gaba yace as-sirriyatu tamma ala mu'idin wa makanin al-ijtima, yadda aka yi shi ma aka yi taron nan aka tsara da wurin da lokacin, gaba ɗaya babu wani dan adam banda su da ya san wannan abu. Kun ga wannan iya rike baki ne, ko ba a ji wani ya je saboda murna za a yi abu, ma ka san wani in murna ta dame shi to sai zauna kuma sai ka ji sai ba da labari, ji ai muna nan ma za mu yi kaza, har ma an tsara kaza, shikenan kuma labari ya fita. Mai tsananin soyayya ya jawo abin da zai bata abu. Na gaba shine mutaba'atu sirriya ba'da kashfi shaytani lil amri, wani abun da zai ƙara nuna maka wannan shine bayan shaydan din can azabul aqaba ya tona asirin abin da ya faru a wurin sun zo kuma sun ce ah to shikenan tunda an tona mana asiri ai abu ya lalace sun yi haka ai basi ba mutaba'a sirriyar akai haka dai suka ci gaba da sirriya din da abun a asirce bayan ma an bankado abun an gano shi basu bayyana sun yi rashin dabara ba haka suka bar abun a shuru har sai da suka bar garin nan babu abin da ya auku to kun ga wannan tsari ne da cin nasara duk wannan yana nuna mana cewa a dan adam in zai abin sa ya rika tunani ya rika tsarawa ya hango abin da zai je ya dawo a sannan ya tsara abin da zai tsara to mai ne kare to dama mun gama wannan ne a ci gaba da hijira ko a tsaya haka shi da darbi akwai lokaci ko tayi mu dan fara wani abu koda ba shi da yawa dangane da abin da ya shafi hijira malami yake cewa tala'u al-hijrati farkon hijira wannan ce tala'i abubuwan da suka fara gabatuwa kafin hijira ma'ana kafin hijira abubuwan da suka wato auku kamar kace shimfidar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa ba'da an tammat bai'atul aqabati thaniya bayan wato wannan bai'a da aka yi ta aqaba ta biyu din nan ta tabbata an yi ta wa najaha al-islam kuma musulunci ya ci nasara fi ta'sisi watanin lahu wajen kafa wata ƙasa tasa domin musulunci ya kafa ƙasa ta farko da za a ce wannan ita ce daula ta musulunci duk mutanenta sun yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso daga garin sa ya dawo cikin ta duk musulmi ne za su zauna su kuma su bashi kariya kun ga an samu gari an samu ƙasa an samu gwamnati yawa a fi ta'sisi watanin lahu wasata sahara wato a tsakiyar sahara wadda take tamuju bil kufri wal jahala wato sahara ce da gaba ɗaya cike take da wato kafirci da jahilci nan ce tamuju bi abin kamar a ce mauja mun san mauja wave na ruwa yawa wato abin da ke fusgatta yake tafiya da ita shine kafirci da jahilci wa huwa akhtaru kasbin hasala alaihi alislamu wannan shine mafi muhimmanci nan akhtar ba mafi da abin nan danja ba yawa mafi muhimmancin abin da musulunci ya samu mundu bidayati da awatihi babu wani abu na cin nasara da daukaka da girma da muhimmanci da musulunci ya samu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da awarsa wanda ya kai hijira shi yasa kuka ga su waɗanda suka yi hijirar suka ga cewa babu abin da ya kamata a yi rabtin abu ko tarihin musulunci da shi irin maganar hijira sayyidina umar radiyallahu anhu da aka go ana zancen ya za a rika yin date wato a sa ranaku na wato gano yau ranar kaza ga watan kaza daga yaushe ne wato za a rika lura da hijirar abin da tarihin musulunci aka ba da shawarar ya zama cewa ranar da aka yi hijira daga makka zuwa madina ranar ce da ya kamata ya zama ita ce wato za a rika amfani da ita a matsayin wato kwanan wata mun fahimci wannan me sirrin wannan ko da ke za mu zo insha Allah mu tattauna daga cikin darussan da za mu fahimta daga ita hijira din amma yana nuna mana cewa wato wannan addini babban abin da yafi muhimmanci a cikin sa shine abin da yake da alaka da yada manufarsa ba shakhsi ko rayuwar ko da mutumin da yazo da shi din ba mun fahimci abin yawa tare da muhimmancin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ranar haihuwarsa da kuma ranar rasuwarsa duk waɗannan ba a dauke su a matsayin su ne ranar da za a dora wannan tarihi ko kwanakin wata da su ba dan me sahabbai gaba ɗaya lokacin da Umar ya kawo shawara suka yi ijma'i akan haka ya nuna mana fahimtar su ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi bewa muhimmanci a rayuwarsa shine wannan addinin ya yadu ya aka yi yadu hijiran nan da aka yi aka samu dama aka samu mulki aka samu ƙasa aka ci gaba da yada addini kun ga da akwai wani abu daban wanda shine yafi muhimmanci to da shine za su yi saboda tarbiyyar da suka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawa kun ga ba su dauki ranar su ce to a duba wace rana aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaba ita ce ranar wato kwanan wata ba sai a ce shikenan ashe saboda haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zaka ji misali lokuta irin na maulidi ana ta irin waɗannan zantuttukan cewa babu abin da an yi wata an yi aljanna da kaza duk dan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk waɗannan abubuwan in mutun ya fahimci abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a matsayin sako baya bukatar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin a ce kai za ka yi tunani ka kirkiro masa falala a bincike irin naka yawa falalarsa ya gama samun ta Allah subhanahu wataala ya daukaka shi daukakar da bai yi wa wani dan adam ba daka baka zuwa baka bukatar ka zo ka ce randa aka haife shi ita tafi kaza da kaza an yi aljanna don shi an yi kaza don shi duk babu bukatar wannan tunda Allah bai fada ba shi ma bai fada ba babban abin da yafi muhimmanci shine wannan addini ya zai shiga gidan kowa da kowa yafi muhimmanci yawa kuma ba abin da ya bada damar ai wannan irin wannan hijira da akai daga makka aka samu damar a yada addini wanda shine fi komai muhimmanci Allah subhanahu wataala ya kara fahimtar da mu a addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa akhtaru kasbin hasala alaihi alislamu منذ بدايه دعوته wato adina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil muslimin bil hijrati ila hadha al watan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya biwa muslimi umarni da izini su hijira zuwa ga wannan sabuwar kasar da suka samu wa lam yakun ma'na al hijrati illa ihdaru al masalih ba wai manufar hijira ma'anarta ita ce kawai mutum ya ruguza maslaharsa abubuwan da yake da su a Makka ya watsi da maslaharsa wattadhiyati bil amwali da kuma ya mika wato dukiyarsa ya sallama ta ga addini ba tadhiya ana nufin sacrifice wan najati bishakhs da kuma tsira da shi jikinsa kawai ya tsira fa hasib ba iya wannan ba bal ma'al ish'ari tare da ilmantarwa da sanarwa bi annahu mustabahun manhubun cewa mutum dole sai ya ji a jikinsa cewa kai rayuwar nan tasa fa shi din nan hayatin nan tasa rayuwar da yake da ita din nan mustabah ma'ana kamar an halattar da ita komai zai iya samun ta kafirai za su iya kashe mutum ya gamsu da wannan abun ya miƙa rayuwar ga cewa duk abin da za a yi masa a yi masa saboda addinin Allah manhubun abu ne da aka bu aka fisge shi aka kwace nan ce annahab shine a kwace ko sace abu kad yahlaku fi awail at-tariqi mutun zai iya halaka ma a farkon hanya auni hayati ha ko a karshen hanyar wa bi annahu kuma zai san cewa yasiru nahwa mustaqbalin mubham wato mutun yana tafiya ne zuwa ga wani future wanda bai san me yayi ba ma'ana in an ce mustaqbal wato nan gaba gaban da zai riska mubham ne an ce mubham abinda ba a san yadda yake ba ba a fahimce shi ba alilibe domin wannan yarjejeniya ne da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi hijiran nan suka dawo ai ba su san me zai auku ba su kenan a lokacin waɗanda su ne musulmin duniya garin su kwaya daya ka kwatanta kai tunani a lokacin nan larabawa sauran larabawa duk ba su musulunta ba fa kuma in aka ce larabawa a lokacin da a wannan lokacin inda suka fita ruwa suka fi yawa ina ne Yaman Makka Madina lokacin ba su da yawa domin su na Madinan Al-Aws wal Khazraj dama daga Yaman suka taso suka dawo Madina suka zo suka samu Yahuda a gun aka hada garin don haka garin dan karami ne to wanda duk zai zauna a irin wannan yanayin ya ji cewa gashi ya samu damar da zai iya challenge duk duniya ga wata manufa ya zo da ita duk abin da zai same shi ya yadda akan cewa in ma duniya gaba daya ta zo ta lankome shi ba komai to kun ga ba karamin mai imani bane mun fahimci abin yawa kamar yanzu ne a ce garin musulmi kwaya daya ne kuma duk sauran garuruwan wato musulunci ai sauran garuruwan duniya duk kafirci ake yi kuma suna so su yaki wannan dan gari kaga ashe wanda zai yadda ya zauna a wannan manufar da ake a wannan gari ba karamin mai hakuri bane kuma lalle ya yadda da wannan manufar shi yasa ya tsaya ba munafiki bane mun fahimci wannan yawa yawa ina ne sai ce wa annahu yasiru nahwa mustaqbalin mubham la yadri ma yatamakhadu anhu bai san abin da zai biyo baya ba in ce tamakhaba abin da ya zama sakamako daga makhab makhab shine ciki da haihuwa ko yawa haihuwa a ce mace ta haihu ai an samu natija kenan ko an samu abin da ke cikin cikin ya fito yawa mutum bai san ma yatamakhadu anhu min qala'ila wa ahzan daga wato damuwa da bakin ciki ba وبدا المسلمون يهاجرون وهم يعرفون كل ذلك سو مسلمي suka fara hijira hijirar da kuma sun san abin da ake nufi din nan a baya ma'ana wannan yana magana ne fa akan wadancan wanda suke Makka sun san abin da suka bari in sun bar dukiyarsu sun bar ƴaƴansu sun bar komai nasu sun biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kafa wani gari suka yadda da duk abin da zai same su tare da cewa ba su san me zai biyo bayan abin da suke kai din ba to musulmi sai suka fara hijira wa hum ya'rifuna kullu dhalika suna sanar da duk wannan abin da aka ambata wa akhadha al-mushrikuuna yahuluna bainahum wa bain khurujihim to a lokacin kuma sai su mushrikai suka dauki wata dabara cewa abin da zasu yi shine su hana wannan hijira kar su bari ta auku shine ake kokarin a tsare wannan kada ya fita a tsare wancan kada ya fita shine ma'anan yahuluna bainahum wa bain khurujihim lima kanu yuhissuna bihi min al-khatar saboda hadarin da suke ji a jikin su su mushrikan cewa kai in muka bar mutanen nan fa suka fita suka zauna lafiya suka kafa gari nan su suka yi kasa ta su suka yi mulki irin nasu to ba za mu zauna lafiya ba wa haka namazija min zalika ga wasu wato misalai daga cikin waɗannan abubuwan da suka auku ban sani ko guda ɗaya ma karanta daga cikin misalan da suka zo na abin da ya faru na hana wasu daga cikin musulmai hijira na farko al-awwal yace kana min awwalil muhajirin abu salama abu salama yana cikin farkon waɗanda suka yi hijira hajara qabla al-aqabati al-kubra bi sanatin kafin yayi hijira kafin wato taron mubayi'an nan ta al-aqaba da shekara guda alama qala ibn ishaq wannan kamar yadda ibn ishaq ya faɗa me malamin yake nufi yana nufin wani zai iya cewa to ai tun ba ai hijirar ba kenan shi yayi da shekara guda yace to wannan haka ibn ishaq ya faɗa yawa yace wa zawjatuhu wa ibnuhu haka nan da shi da matarsa falamma ajma'a 'ala al-khuruj yayin da ya gama yanke niyyarsa cewa zai fita din zuwa hijira qala lahu asharuhu sai to sulikansa suka ce dashi hadhihi nafsuka ghalabtana 'alayha wannan ranka kenan fa kafi karfin mu karin jaye mu akan sa ma'ana mu muna son wannan ran naka kai kuma kai ma kana nuna kana so to amma naka tsarin yafi karfin namu ma'ana ka ki yadda da maganar mu karka je inda za a kashe ka kamar abin da suke nufi kenan ara'aita sahibatana hadhihi shin baka ganin wannan yar uwar tamu ma'ana yar uwar nan tamu matarka kenan alama natrukuka tasiru biha fil biladi dan me shine alama alama za asalin kenan asalin kalmar kenan akan me natrukuka zamu barka tasiru biha kai tafiya da ita fil biladi cikin ƙasa kawai ka tafi wani guri da bamu san ina za ka ba me zai same ku bamu sani ba fa akhadhu minhu zawjatahu sai suka kwace matar susurukan kenan wa ghadiba alu abi salamata sai dangin abu salama su kuma ransu sai ya baci li rajulihim ga mutumin su ma'ana sai ransu ya baci saboda wannan bawan Allah nasu fa qalu sai suka ce la natruku ibnana ma'aha kai mu ba za mu bar dan mu ma tare da ita ba tunda kun kwace su ma sai suka yi fishi aje din kowa kama gaban sa iz nazatu muha tunda dai kun kwace ta min sahibina daga dan mu watajazabul gulam sai aka ce to yanzu ya za a yi ga da kuma tsakanin su sai suka zo suka yi kokowa akan dan tajazabu an ce tajazabu wannan ya ja ana kokowa wannan ya karbe dan kuma nan tajazabu ba wai da baki ba ana nufin da hakikatan ga dan nan aka zo kwace shi dangin uwa za su kwace dangin uba za su kwace yawa watajazabul gulama bainahum fa khala'u yadahu garin haka har suka fusge masa hannun dan ya fita gaba daya wa zahabu bihi suka tafi dashi wan talaqa abu salamata wahdahu ila almadinati wannan irin imani ne wannan an kwace ma mata an kwace dan har aka fusge dan hannun dan kai ya fita amma tunaninka ka tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba karamin imani bane kai waɗannan mutane Allah ya ƙara girmama su wa kanat ummu salamata ita kuma ummu salama radiyallahu anha ba'da zahabi zawjiha bayan mijinta ya tafi wa daya ibniha danta kuma an rasa shi ta khuruju ta kan fita kullu ghadatin kullun da safi bil abta akwarin maka kwarin garin maka shi ake ce mu al abta sunansa kenan tabki hatta tamsa tayi ta kuka har yamma tayi shine ma hatta tamsa wa mada ala zalika nahwa sanatin sai da tayi shekara guda a haka mijin ya tafi Madina ita kuma shekara guda kullun ta fita da safi tana kuka ko wani ma kila zai ga tausayi zai ji tausayin ta a fidda ita a bata dama fa ta fita take so ta fita daga maka ta tafi hijira gun mijinta aka hana ta wa mada ala zalika nahwa sanatin faraqa laha ahadu dhawiha sai wani daga cikin danginta shine ahadu dhawiha raqalaha sai zuciya ta tasirirance domin ta ma'ana dai ya tausaya mata yawa sai wani daga cikin danginta ya tausaya mata wa qala sai yake cewa ala tukhrijuna hadhihi almiskina yanzu ku ba ku fidda wannan miskina ba wannan baiwar Allah miskina me yasa ba za ku fidda ita ku bata dama ta fita gun mijinta ba a farraqtum bainaha wa baina zawjiha wa waladiha ku fa kuka raba tsakanin ta da mijinta da danta fa qalu laha sai suka ce da ita ilhaqi bi zawjiki yalla to tashi tafi je ki gun mijin naki ku duba fa kawai magana mutun ɗaya daga cikin su suka yadda da ita shikenan sai to tashi ki tafi in shi ita in kina so fastarja'at ibnaha ta dawo da dan ta nemi cewa a dawo mata da danta da gutsuraren hannu min asabatihi daga wato su dangin uban kun ga kenan shi dangin uban su suka tafi da dan yawwa wa kharajat turidul madina ta fita za ta tafi madina rihlatan tablughu hawali 500 kilo tafiyar da za ta kai kilomita 500 tsakanin makka da madina haka take kamar ka tashi ne daga Kano zuwa Fatusko ai aka yaka ko ko daga birnin Kudu zuwa Maiduguri yawa to wannan shine kwatankwacin abu ku duba a tafi kuma a kafa a kafa yawa to wannan yawa tamurru baina shawahiqil jibali tana wucewa tsakanin manya-manyan duwatsu masu tudu sosai wa mahalikil audiyati da kuma wato mahalaka wato wurin halaka na kwari iri-iri daban-daban da za ta wuce cikin su walaysa ma'aha ahadun ba kowa tare da ita ita kadai ce min khalqillahi babu wani daga cikin halittar Allah dake tare da ita domin babu wanda ya yadda ya biyo ta an hana ta hijira hatta idza kanat bitan'imi har sai da tazo at-tan'im tan'im shine farkon inda ake cewa al-hil al-hil shine kharij al-haram yawa tan'im area ce da ina jin mun taba zancan kwanan ko inda an akwai masallaci yana ce suke ce masa masjidu Aisha in mutanen mutun yana maka yana so ya ihrami nan yake fitowa yazo shine ma'ana aqrab al-hil zuwa madina a zuwa makka to da tazo nan wannan wuri din ina ne laqiyaha Uthman ibn Talha ibn Abi Talha sai Uthman ibn Talha ibn Abi Talha ya hadu da ita wa ba'da an arafa halaha da ya san halin da take ciki shayya'aha sai ya raka ta hatta aqdamaha ila almadinati har zuwa madina ya rakota eh falamma nazara ila quba lokacin da ya duba quba ya hango qala sai yace zawjuki fi hadhihi alqarya mujinki yana nan a wannan kauyen da ake ce mu quba domin lokacin quba kauye ne sai an yi tafiya mai tsawo kafin a zo quba ba yanzu da ta zama cikin garin madina ba fadkhuliha ki shiga garin ala barakatillahi Allah ya miki albarka thumma sarafa raji'an ila makka shi kuma ya koma makka ku duba kuma wani hali a gun irin waɗannan mutane shi yasa wannan amanar tasu da irin halin idan dai mutum akwai yarjejeniya tsakanin ku ka cika ta babu saba alƙawari babu nun kufurci a zuci abin da ke zuci shine a baki wannan halin na Larabawa ya taimaka musu kuma ya taimaka wa musulunci ya yadu mun fahimci abin wato hatta waɗanda ba musulmi ba a cikin su ba mutane ne masu kare alƙawari ba haka suka saba ƙarya kuma tun kafin wato musulunci ya zo wani abu ne ba ko a gunsu a ce mutum maƙaryaci ne to Allah mu dauke taimaka mana fahimtar waɗannan abubuwa da daukar darussan da ke ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana imani da ilimi mai amfani da kuma aiki da ilimi din Allah ya taimaki addinin musulunci ya kare shi ya bashi kariya daga gare shi ya kuma taimaki musulmi a duk inda suke ya ƙara ba su haɗin kai da son junansu da kwanciyar hankali Allah ya ba mu tsarewa daga tsarewa irin tasa Allah ya tsare mana addininmu Allah ya tsare mana ƙasar mu ya hana mana wannan tashin hankali da wato damuwa da ake samu a wurare Allah ya tsare Allah ya kawar Allah subhanahu wataala ya ƙara ba mu natsuwa da kwanciyar hankali muna roƙon Allah da addu'a ta musamman Allah ya taimaki waɗanda suke aiki a masallacin nan da muke karatu a ciki Allah kuma ya saka musu da alheri duk wanda ya sa hannu a ciki daga mai shawara da kuma wanda ya bada dukiyarsa komai Allah subhanahu wataala ya saka musu ya gina musu gida a aljanna Allah ya ba su ikon kuma ƙara sashi Allah subhanahu wataala ya kyautata bayan su mu kuma ya ƙara ba mu damar yin abin da zamu iya wajen gudanar da kuma taimakon addinin musulunci wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in